Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi da Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ran 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji cewa an kaddamar da sabon e-passport a Najeriya, wato passport na yanar gizo. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran manyan gidajen jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya Talata don yakar cutar sankara ta coronavirus Omicron. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi, kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar, tare da ba da kyautar abun gwaji na cutar kusan miliyan 5 ga Amurkawa. Biden ya ba da cikakken bayani game da shirin nasa a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar White House, yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ke ƙara hawa sosai, tare da samun adadin mutane da suka kai 143 a ranar Litinin, tare da wasu mace-mace fiye da 1,300, kusan kashi 3 cikin 4 na sabbin kamuwa suna da alaka da bambance-bambance na Omicron mai saurin yaduwa. Amma Biden ya ce mutane da suka yi cikakken rigakafi, musamman waɗanda suka sami ƙarin allurar rigakafin karo na 3, za su iya yin bukukuwan Kirsimeti da na sabo shekara mai zuwa cikin aminci tare da dangi da abokanai. Ya kamata mu damu da Omicron, amma kada mu firgita, in ji shi. Ya yi gargaɗi da cewar duk da haka, idan ba a yi ma mutum cikakken rigakafi ba, kuna da dalilin damuwa. Biden ya ce kimanin mutane sama da miliyan 40 Amurkawa da ba a yi musu allurar rigakafin ba suna da wani wajibi a zahiri, aikin kishin ƙasa ga ƙasarsu don yin allurar rigakafi. Yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines, kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske da ta afka wa ƙasar. Gwamna Arthur Yap na lardin Bohol na tsibirin ya faɗa a jiya Talata yayin wata hira da gidan rediyon ƙasar cewa lardin da ke fama da bala'i na fama da ƙarancin kuɗaɗen gaggawa na siyan kayan abinci da ruwan sha ga dubban ɗaruruwan iyalai. Gwamna Yap ya yi kira na sirri ga shugaban ƙasar Rodrigo Duterte, yana mai cewa idan har ba zai iya aika musu da kuɗaɗen abinci ba, to ya kamata ya tura da sojoji da 'yan sanda, saboda a ƙarshe za a iya yin waso so na dukiyoyin al'umma. Aƙalla mutane 375 ne suka mutu, inda ɗaruruwa kuma suka jikkata sakamakon mahaukaciyar guguwar rai da ta afkawa yankin a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Iskar da ta yi tafiyar kimanin kilomita 195 a cikin sa'a guda, kuma guguwar na tafiyar kimanin kilomita 270 a cikin sa'a guda, lamarin da ya zama guguwa mafi ƙarfi da ta afku a yankin tsibirin Pacific a bana. Tare da waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata, 'yan sandan ƙasar sun ce kimanin mutane 56 ne suka ɓace. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani sabon bincike ya nuna cewar aƙalla kashi 40 cikin 100 na kafafen yaɗa labarai a Afghanistan sun ɓace, kuma sama da kashi 80 cikin 100 na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu tun bayan da ƙungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace iko a ƙasar a tsakiyar watan Agusta. Ƙungiyar 'yan jaridu ba tare da iyaka ba ta gudanar da bincike tare da abokiyar aikin ta ta cikin gida da kungiyar 'yan jarida mai zaman kanta a Afghanistan tare da fitar da sakamakon ajiya talata game da yadda ake samun koma baya a kafafen watsa labarai na kasar Afghanistan. Ta koka da yadda muhallin 'yan jarida a Kabul babban birnin kasar da ma sauran sassan kasar ya zama mafi muni tun bayan da Taliban ta karɓe iko. A cikin kafafen yaɗa labarai 543 da ake da su a Afghanistan a farkon bazara, 312 ne kawai ke aiki a ƙarshen watan Nuwamba a cewar binciken. Fiye da 'yan jarida 6,400 da ma'aikatan labarai ne suka rasa ayyukansu tun daga ranar 15 ga watan Agusta, lokacin da 'yan tawayen Taliban suka kwace iko a birnin Kabul na Afghanistan.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ministan kula da harkokin cikin gida na ƙasar ya ƙaddamar da wani sabon shiri na e-passport domin sauƙaƙawa 'yan Najeriya. Daga Ibadan ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
Ministan cikin gida na Najeriya Rauf Aregbesola ya buƙaci jami'an shige da fice na Najeriya da su yi la'akari da irin wahalar da masu neman fasfot suke fama da ita a lokacin da suke neman fasfot ɗin a ofishin jami'an na shige da fice don su sauƙaƙa musu. Haka zalika, ministan cikin gidan na Najeriya ya ja kunnen masu buƙatar wannan fasfot da kada su yarda zaune gari banza ko bara gurbin jami'an shige da fice su yi musu rajista idan suna neman passport din. A maimakon haka, su yi rijista ta yanar gizo. Rauf Aregbesola, wanda ke tare da shugaban hukumar gyara halinka na ƙasa da shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya, yana jawabi ne a headquarter jami'an shige da fice a Ibadan wajen ƙaddamar da sabon passport, wato e-passport. Aregbesola ya ce sabon tsarin da suka bullo da shi a game da passport an yi shi ne don ya kawo sauƙin mu'amala a tsakanin jama'a, kana ya sauƙaƙa hidima da neman passport. Ya ce ma'aikatar cikin gida ba za ta yi saku-saku ba ga duk wani jami'in shige da fice mai cin hanci da rashawa. A nashi jawabin, controller mai rukun kwarya na hukumar shige da fice na Najeriya Isa Jere ya yi alkawarin cewa jami'an shige da fice na Najeriya za su bullo da hanyar rage wahalhalu ga masu neman passport a kasar nan. Mr. Isa Jere ya ce za a fito da wata hanyar bin sawu don a gane duk inda wanda ke rike da wannan passport yake a duniya. Da yake magana ta bakin babban jami'i a fadar gwamnatin mutum jihar Oyo, Mr. Shegun Ogunwoyi, gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde ya ce za su ci gaba da taimakawa jami'an na shige da fice don su cimma burinsu. Taron dai ya samu halartar alafin na Oyo, Obalamidi Adeyemi Olubadan na Ibadan, wanda Chief Sarafaddini Ali ya wakilta. Wannan sabon passport da aka bullo da shi mai suna e-passport an yi amanar cewa zai hana sojan gona da dai wasu laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gai da Hassan Umar Tambuwal, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Kasashen Poland da Lithuania sun goyi bayan Ukraine wajen yin kira ga kasashen yammacin duniya da su gaggauta kakabawa Russia takunkumi saboda yawan sojoji da ta girki akan iyakar Ukraine. Yayin da ake fargabar mamayewar Russia, shugaban kasar Poland Andrzej Duda, shugaban Lithuania Gitanas Nausida da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar Litinin sun yi kira ga kasashen duniya da su kara azama kan tarayyar Rasha saboda ci gaba da cin zarafi a kan Ukraine. A cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan ganawarsu a tsaunin Kafatenia na Ukraine, sun sake yin kira ga Kremlin da ta daidaita lamarin ta hanyar janye sojoji daga kan iyakokin Ukraine duk da cewa shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gargadi shugaban kasar Russia Vladimir Putin a farkon wannan watan cewa Russia za ta biya wani mummunan farashi idan har ta mamaye kasar Ukraine da tura ɗaruruwan tankunan yaki manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma dubun dubatan makamai kuma ba dauke dubban sojoji a yankin ba inji majiyoyin tsaron kasashen yammaci ɗaruruwan ƴan asalin kasar Guatemala ne suka dage shingaye da suka saka a wata babbar hanya a kasar ajiya talata bayan da aka cimma matsaya kan tattaunawa don warware rikicin kasa da aka kwashe tsawon shekaru ana zub da jini a ranar litinin ƴan kungiyar mayan kece sun tare hanyar Inter-Americana da akwatunan mutane 11 daga cikin 13 da aka kashe a wani kisan gilla a ƙarshen wannan makon inda aka kashe yara 4 masu shekaru 5-16 bisa zargin su da ɗaukar adduna an dage shingayen ne bayan wata yarjejeniya tsakanin mazauna garin da suka je birnin Guatemala don ganawa da jami'an gwamnati da kuma ƙoƙarin fara tattaunawa kan wata iyaka da doka tsakanin al'ummomin biyu masu gaba da juna za a fara tattaunawa a farkon rabin watan Janairu inda za a tattauna batutuwa kan iyaka inji Matteo Zuppe shugaban al'umma daga gundumar Santa Catarina da ke rikici da makwabciyarta Nahuala.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar.
Walle walle, muna ta dauke kama karya,
karya.
Na gogo ba mu ne ba
ye walle walle mana ta dauke kama kariya kariya ne magana gogo ba mu ne ba
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon kyamace a makon da ya gabata, mun yi duba akan matsalar cin zarafin mata da kuma illolinsa ga al'umma. To a yau za mu saurari labarin wata mata Jamila Sidi Alisiraju wacce na tattauna da ita a game da irin cin zarafin da ta fuskanta a lokacin da take tare da mijinta. Ga yadda hirarta mu ta kasance. Hajiya Jamila, kasancewar labarin ki da na fara ji ya ji inci batun cin zarafi. Zan so ki mana tsokaci a game da irin nau'in cin zarafin da kika fuskanta, domin kamar yadda masana suke yin bayani akwai nau'i da ya shafi abu kamar duka, kyaliya, muskunawa, hana mace walwala, tattalin arziki da dai makamantansu.
Shekara ta 11 da aure. Kuma alhamdulillahi a cikin shekara 11 nan bawan Allah da na aura uban ƴaƴana kenan, zaman Allah da Annaba nayi da shi. Eh, dan wane ne amma ba kuɗi balle a ce. To tunda bai mun ƙarya ba, in ba shi da shi ni nake yi. Rayuwa ta koya min neman naka shine mutuncinka, in bai yi ba in mishi. Amma a cikin cin zarafa duka a cikin wanda kika lissafa duka na gansu. Wanke-wanke ina yin shi karfe uku saboda ya tara abokai. Kuma na lura abokan nan dai ƴan fada nake kiransu ba su da zaman da za a ce ya za mu yi ƙara a rayuwa. Kwallo ne sai yau zagin gwamnati amma kin san shi namiji baka mai shishige al'amarinsa. Ta kai ta kawo yamari ne na ɗaya saboda wai ban kashe butula ba kuma shi ya kallo. Ban taɓa zata zan yi aure ba ko namiji ya ɗaga hannu yamari ne. Marin nan kam ban rama ba amma kuma na kai ƙaransa baba su ta roƙe ni ka in faɗa. Ke mishi faɗa. To tun a lokacin nan dan man nakan ga ni yana dambe an goga mai mota ya fito ya ce zai damba da ɗan a ce irin dukan da naga yana musa sai kin tsorata naga ya mishi in dai zai ci gaba wannan rayuwa ni bazan iya ba ya lallashe ni ya bani hakuri amma negligence when it comes to in ce mai cefa ne ya kare sai ya ce min do you need it sai na daina tambaya tun tana stage 1 har ta kai stage 4 in kika duba al'umman mu da zamantakewa mu na arewa yanda ba a ba mu daraja kaman kansa ne kuma ba wai ba mu da darajan bane an rufe wa mata baki ko ka kai kara a lokacin sa a ce kai hakuri ka goma mijinka ne main reason da yasa ni shiru ban yi magana ba ni ɗan uwansa kap na dauke su ɗan uwana kuma in alheri ne da kyautatawa ya kokari na na ya ma sai na lura cewa mahaifinsa bai taba sona ba kuma ban san dalili ba in har zan iya ce muku dan wane na hau mashin a gidansa na sayar da kaya na in sayar mai da pure water na ciyar da gidansa ai ba gori nake yi ba ana wa'azi kullun in miji ba shi da shi ku taimaka masa duka iya dai biyayya amma a yau a ce na tashi ana bubbuge ni ana shaƙe ni kuma yace san ba shi bane to wake duka na ban taɓa yin suna ba duk haihuwan da nake yi abin da zai daure miki kai yau mahaifinsa na da rai kika kira shi kika tambaye shi ya san mahaifiyata jikoki uku ne tsakaninsu kuma babban mutum ne a ce bai san mahaifiyata ba ga jikoki guda uku kuma nasu ne shekara 11 matarsa ba ta san mahaifiyana ba.
To kasancewar majalisar ɗinkin duniya ta keɓe kwanaki 16 da zimmar kawar da wannan matsala ta cin zarafin mata a faɗin duniya an samu tattaunawa da malama Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu malamar makaranta kuma mai fafutukar neman yancin mata a game da wannan kuduri na majalisar ɗinkin duniya.
Malama Ummul Khair
zan so ki mana tsokaci akan irin gwagwarmayar da kike yi a fannin kare yancin mata akwai wani al'amari da ya tsaya miki a rai.
Wato hakikanin gaskiya a cikin duka ayyukan da nake yi babu wanda yake wahalar da ni kaman wannan magana ta kare haƙƙin mata da yara. Kullum ka fita sababbin labari zaka ji na abin da ya shafi cin zarafin mata da yara musamman. Akwai wani case da nayi facing wanda kusan zan ce ya ɗaga min hankali ba ɗan ƙanƙani ba na wata baiwar Allah ce wadda suka yi aure da mijinta iyayenta masu hali ne ya gama university mahaifinta ya masa hanyar aiki ya zama DSS officer daga baya suna zaman su iyayenta Allah ya musu rasuwa a gobara to daga nan wannan bawan Allah tun da ya duba ya ga babu wani wanda zai tsaya akan matarsa shikenan ya maida ta kaman wata punching bag duk lokacin da ya nemi kuɗi daga wajenta bai samu ba zai wulakanta ta zai mata rashin mutunci har da duka domin sanadiyar dukan da yake mata akwai lokacin da yake ta yi bari bayan barin kuma ta yi losing kunnanta na dama ma'ana ba ta ji a wannan kunni saboda janta da yayi ta yi a ƙasa lastly kuma yayi forcing dinta ta yi signing checkbook dinta wanda ya zama na he can withdraw money duk lokacin da yake so yayi seizing wayanta ba ta fita har zuwa lokacin da neighbors dinta suka yi noticing cewa for over 6 months ko motsinta ba su ji ba kafin suka yi raising alarm muka je muka yi checking a ƙarshe dai wannan bari da ta yi rashin kula da ita asibiti da kyau ya zama mahaifanta is affected even after treatment babu tabbacin cewa za ta sake haihuwa ko babu maganan kunni na dama ko an rasa shi domin ba za ta sake ji ba duk da cewa wannan case din kai kusan shekara uku yanzu amma wannan yana cikin cases da na kasa mantawa har yanzu
wannan kwanakin 16 majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wani irin tasiri kike gani zai yi
ina ganin ba keɓe kwanakin bane yake da alfanu ko zai wani amfani yin amfani da kwanakin da aka keɓe shine yake da matukar muhimmanci domin idan ya zamana an tsara wasu ne jadawali na shirye-shirye da za a dinga gudanarwa a cikin wa'innan kwanakin from online to offline zuwa gidan su TV gidan radio community programs a dinga
gudanar da su daki-daki. Ana farko wayarwa da matan kai su san ƴaccinsu da haƙƙinsu da kuma yadda za su nemi haƙƙin idan an yi ƙoƙarin trampling a kai. Abu na biyu, a wayar ma da al'umma gaba ɗaya kai wajen sanin muhimmancin ita macen a cikin al'ummar da kuma nuna musu illar wulakantar da ita da cin zarafinta. Sannan bugu da ƙari a nuna musu cewa akwai waɗanda fa suke tsaye akan kafafuwansu za su kwatar wa mace haƙƙinta koda a ce ita a zuri'arta ba ta da wanda zai tsaya mata. Idan ana yawan yin irin waɗannan shirye-shirye a tsakanin waɗannan kwanaki zai zama na mutane sun zama aware of the situation da ake ciki. So abubuwan za su ragu sosai ya zama na an samu drop back na yin waɗannan abubuwan amma ware kwanakin zalla wani ma bai san an ware waɗannan kwanaki ba domin ware shi ne kawai aka yi ba tare da an yi wani abu da zai assasa sanin muhimmancin kwanakin da aka ware din.
To daga cikin nau'ukan cin zarafin mata akwai fyaɗe wanda a kwanakin baya ministar harkokin mata a Najeriya ta bayyana ra'ayinta a game da hukuncin da take gani ya dace da laifin yiwa wata mace fyaɗe. Menene ra'ayinki?
Kana ta gaskiya wannan mataki da ministar mata Allah ya saka mata da alkhairi take so a dauka mataki ne mai kyau tabbatacce wanda koda bai hana gaba ɗaya ba zai rage to the barest minimum magana ta fyaɗe saboda yana ɗaya daga cikin major problems da muke facing. Ba a bar tsofaffi ba, ba a bar manya ba, ba a bar ƴan madaidaita ba, kai har da ƙananan yara waɗanda suke tsimmar goyo ma ba su tsira ba. Amma idan ya zama na bayan kai wa mace fyaɗe an kama ka sai aka yi rundunar ɗinka useless yadda babu kai babu sake amfana da wata mace. To kinga duk wanda yaga an yi wa dan uwansa haka zai ji tsoro sake aikata irin wannan. Saboda shi mai laifi magana ta gaskiya shine zuciyarsa ba ta jin nasiha ko rarrashi. Zuciyar mai laifi hukunci kadai take dauka. To amma yau idan wane ya gani ba dauki wani matakin kirki ba an bar shi ya je ya dawo, a'a wane ma yayi ya sha wani ma ba a iya yin komai. Wani kuma highest abin da za a yi ya je prison for some time ne ya dawo. To wannan yana sa za su ji ah to tunda wane yayi ya share ni ma zan iya yin share musamman idan ba a kama ni ba. Amma idan aka ce an dauki wannan tsauran mataki kuma an aiwatarwa ɗaya an aiwatarwa biyu ka ganshi cewa wane fa har abada babu shi babu sake kusantar koda matarsa ce ta aure. To wannan zai tsorata zuciyar masu aikata wannan laifin ya zamana sun nesanta da aikata laifin. Ita kanta wacce aka yi wa laifi za a dan rarrashi zuciyarta idan ta ga cewa wanda ya aikata mata laifin an hukunta shi. Emotionally trauma da za ta yi going through zai ragu. Amma problems ɗin da mata suke facing bayan fyaɗe yana biyo bayan yawanci ganin cewa wanda ya yi musu maimakon ya zamana shine abin kyamata su ne abin kyamata. Da gwamnatin Najeriya za ta taimake mu ta tabbatar da wannan hukunci ina ganin zai rage sosai harkar magana fyaɗe a wannan ƙasa.
Akwai wata doka da majalisar tarayya take kokarin tabbatar da ita akan cin zarafin mata wato Verb Act. Kina gani wannan doka za ta yi nasara wajen yakar wannan matsala ta cin zarafin mata?
Wannan doka ta VAP wato Violence Against Persons Prohibition idan da har za a tabbatar da shi ya zamana ana aiwatar da shi kamar yadda dokar ya zo tabbas zai rage sosai wajen ganin an rage yawan masu cin zarafin mata a Nigeria domin the fact that it covers other aspects amma ya fi ƙarfafawa akan cin zarafin mata da yadda ya redefine na rape ya nuna illolinsa da kuma matakan da ya kamata a dauka. Tabbatar da wannan doka zai taimaka sosai wajen ganin an rage maganar cin zarafin mata.
To mai sauraro, iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, mu sake dawowa da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa nake mana fatar wani lafiya.
A gaida da Aisha Mu'azu, yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara sharhin jaridanmu na wannan mako ne da jaridan Eco News ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta kwalama ta mana cewar unguwanni 29 ne dai za su samu garabasan ruwan sha na rijiyar Burtsatse a jihar gabashin kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a babban birnin jihar Batuwa. Akalla za ka ce kudade har sama da miliyan 15 na saifin kudin Kamaru wajen gina waɗannan rijiyoyin burtsatsen wanda jama'a za su yi amfani da su na yau da kullum. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta ce sabon shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o wadda ya lashe zaben da aka gudanar na neman kujerar wannan hukumar tsakaninsa da tsohon shugaban hukumar na ƙasar Kamaru Saidu Bambon Joya wanda tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru ya lashe zaben har ya fara aiki da dangadan domin ganin cewa ya cimma burinsa wajen yin alƙawarin da ya yi wa al'umma na farfaɗo da martaban ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce ministan cikin gida na ƙasar Kamaru Musta Atanga Nji ya yi kira da babbar murya ga gwamnonin don ganin cewa an maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar domin ƙasar Kamaru tana gab da karɓan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na nahiyar Afirka a faɗin ƙasar. Ya ce dole ne a sanya idanu kuma a yi aiki sosai matuƙa gaya domin ganin cewar bata gari ba su kawo mana matsaloli a cikin ƙasar Kamaru ba. Sai kuma jaridar Ikohosanti anda ita kuma ta ce zamantowar Samuel Eto'o shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar na FICAFOOT yana da namijin aiki a gabansa wajen ganin cewa ya farfaɗo da duk waɗansu al'amura na wasanni a faɗin ƙasar baki ɗaya. Ina mutasiyon kuma ta harashin yadda farashin kajin gona da kuma sauran kayayyakin amfani na yau da kullum a faɗin ƙasar kasancewar ana tinkarar bukukuwan ƙarshen shekara da kuma bikin Kirsimeti a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ma duniya baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Malam Awal Garba. Yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya ba mu da wata ƙasa da tafi Najeriya. Al'ummar yankin arewa ba mu da wani yanki da ya wuce arewacin Najeriya. Don haka da Krista da Musulmi da Pagan a arewacin Najeriya ya zama wajibi mu zauna lafiya da juna. Manoma da makiyaya a zauna lafiya. Kowa ya mutunta sana'ar ɗan uwansa.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awali Babangida shi kamar hukumar Tore cikin jihar arewacin Najeriya. Allah ba har ka ce baka mana shugaban ƙasa ka sa mana hannu a dokar zaben nan. Idan baka sa mana dokar zaben nan baka ce ka bar wa'annan dillalan shekaru wani jihohi wani su ba ka san talakan ki gaba kuma dama kai ma ba ka san talakan arewa ba ka san arewar ma gaba ɗaya. Irin zaben da muka maka muka ce duniya muka zaɓe ka abin da za ka saka mana shi kenan. Wallahi idan baka sa hannu a wani dokar zaben nan ka ci amanin talakan da yake a Najeriya ka ci amanin talakan da yake arewa. Kati kuma amanin demokradiya.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauki kira ta waya kuna ajiye mana kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya Talata don yaƙar cutar Omicron a ƙasar. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi, kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar, tare da ba da kyautar kayayyakin abin gwaji sama da miliyan 500 ga Amurkawa. Yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske da ta afka a ƙasar. Wani sabon bincike ya nuna cewar aƙalla kashi 40 cikin 100 na kafafen yaɗa labarai a Afghanistan sun ɓace ba a jin su ko guda, kana kusan kashi 80 cikin 100 na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu tun bayan da ƙungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace iko a kasar a tsakiyar watan Agusta.
Masu raro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo mun sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tana gabatarwa, sai Jumbo Hamza wanda ya bada umari da ma injiniyan mu ne Mr. Peter. Ni Sarfila Hashin Gumel da Na'ana kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.